بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى لا شكين أمي شيء ورسا لا يردسا يساكي هذا مو أولا سافيات الهدي 29 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 5 ga watan 6 shekara ta 2016 a lissafin miladiya. Ci gaba da karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum na Malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Yau bi idnillahi ta'ala za mu ƙare karatun wannan littafi. Wannan ita ce juz'iyya ta ƙarshe da malamin ya ambata, sai Thabtul Masadir, sai abin da ya shafi Al-Fihris kamar yadda aka saba a littafai. Dama inda muka tsaya a kai makon da ya gabata a cikin bayanan dai da malami na ƙalto mana daga littattafan malamai dangane da siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya gama mana magana akan siffofi al-khalqiyya, ya shiga cikin الصفات الخلقية أتكين سؤال نيمك كما زامك على سأبين دير بوتاي بإذن الله تعالى. زامك تاشي عندك سوى الذين يلونه من الناس خيارهم وأن لا سكي تارد شي سكي بيبيد شي دقا شي سيسو سكي جيكينسا أقول لك سي cikin tafiye-tafiyensa da mu'amalolinsa na rayuwa. Ma'ana dai manya-manyan abokansa su ne allazina yalunahu. Yali tana nufin waɗanda suke kewaye da shi, ba waɗanda suka zo bayan tafiyarsa ba. Ana nufin waɗanda koyaushe in ya motsa dama su za a gani, ya motsa hagu su za a gani, bayansa su za a gani. Abin da yake nufi yake wanda suke kewaye da shi a cikin rayuwarsa ta yau da kullum. خيارهم سني مفيفيتنسو معنى دي صحابة من ذا الله صلى الله عليه وسلم من يناس وان كل النبي صلى الله عليه وسلم كي تعرض سو سني مفيفيتن حتى أولن الله نبين دعكي نفكين الله سبحانه وتعالى ذا قرسو يمس فللا kamar yadda yake zabin annabawa to haka ya zabi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma su annabawa ba ma'asumai bane. Zaben da aka yi musu kuma ba dan su kawo sako ne daga Allah mubasharatan ba, a'a sai dan su zama su ne abokan rayuwa na wannan manzo na ƙarshe. Na taba ba ku labarin wani littafi na Abul Hasan Ali An-Nadwi ko An-Nadawi, wani daga cikin malaman Indiya shi ma zakakuri, ya rubuta littafi sunansa Suratani Mutabaddatani, surori guda biyu masu kishiyanta juna. A ciki yana cikin littafai da na gani masu kyau kwarai da gaske wajen tattaunawa ta hankali da dukkan mutane masu hankali kuma har yanzu akan muhimmanci da daraja da matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da nuna cewa zaben su zama su ne abokai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka kawai ya faru a fawiyan ba, ba incidentally abin ya uku ba, ba ko incidentally ba, a'a haka Allah ya tsara ya zaben masa waɗannan mutanen kirki don su zama su ne abokansa masu bashi shawara. Abin da yake kallo a wannan littafi shine yace ya kamata dukkan mai hankali ya lura shi manzo in aka ce wannan shine manzo kuma shine na ƙarshe to dole ya bambanta da wani manzo wanda ba shi ba shi yazo da sako ne na ƙarshe da za a gani a matsayin misali har tashin alkiyama lokacin da annabawa sun ƙare kuma ba wani abu nabi da zai sake zuwa don haka in ana bada labarin cewa ga wasu annabawa ma ba su ci nasara ba to shi banda shi a ciki sau da yawa in kana maganar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya zabe su yasa su kaza da kaza da kaza da wani irin manganu masu kyau zaka ji masu shi'a suna cewa kamar idan ana maganar ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce sahabbansa sun yi ridda bayansa ma'ana kenan bai iya tarbiya ba ai ana faɗin wannan sai su ce to annabi Nuhu ma bai iya tarbiya ba da ɗan sai kafirta sukan faɗi wannan to abinda malami suke ambatawa masu hankali ne kawai sukan gane shine duk abinda wani annabi ke cin nasara da shi to dole ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasararsa ta fi kamala akan kowane annabi da manzo in wani annabi ma a wani wuri bai samu al'umma ko bai samu cin nasara a wani abu ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai ci nasara kun fahimci abin nan domin me shi fa shine manzo na ƙarshe idan aka ce manzo na ƙarshe sako na ƙarshe an samu matsala a cikinsa to ashe kenan akwai waɗanda wannan sakon zai zo musu a ƙarshen zamani a gurgunce ban sani kuna fahimta me yake nufi don haka wannan ƙadiyar ita ce shi Abul Hasan Ali An-Nadwi ya fito da ita da wata sura mai kyau matuƙa ƙwarai da gaske kuma ya amfani da larabci shi ma larabcin nasa mai ƙarfi ban sani na taɓa ku wannan labarin a wani lokaci tun muna Madina tun wani zamani mai tsawo dai can baya Dr. Muhammad Sani Umar ya fassara wannan littafi zuwa Hausa a wancan lokaci amma ban gani ban san ko an buga shi ba har zuwa yanzu yana cikin dai littafai da idan mutum yana son uju aqliya na tattaunawa akan irin waɗannan matsalolin musamman wajen wajibcin cin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna cewa lalle ba zai yiwu a ce shi ya faɗi wajen tarbiyyar sahabbansa ba mun fahimci abu to dai wannan akwai wasu maganganun da ba wannan ba wannan abin da ya tuna min wannan maganar shine kasancewar ya ce waɗanda suke tare da shi su ne khiyaruhu su ne mafifita sannan ya ce wa afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan a cikin su din ma kuma wanda ya shine mafifici shine wanda nasiharsa ta fi faɗi ma'ana wanda a koyaushe ya fi baiwa abu haƙƙinsa asalin nasiha abinda ake nufi a nan shine baiwa kowane abu haƙƙinsa wanda ya fi kowa yin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ta kowane ɓangare to shine mafifici a cikinsu wanda za a ce a yau wane ne ya yi kaza ya ce ni ne yau wane ne ya yi kaza ya ce ni ne yau wane ne ya yi kaza ya ce ni ne kamar da aka rubuta wannan dangane da Abubakar radiyallahu ta'ala wa a'zamuhum indahu manzilatan wanda ya fi matsayi a wurinsa har yanzu ahsanuhum muwasatan wa mu'azaratan shine wanda ya fi su kyawun taimako da ƙarfafa taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake kira zuwa gare shi wa mu'azara da kuma ƙarfafa da suke bashi za mu ga cewa sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman manyan nan mafi kusanci gare shi su ne suka fi kowa taimakonsa wajen isar da wannan manzanci ku duba ku ga sayyidina Abubakar kun san cewa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dai wanda yake kowa ya san shi shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin Madina ya shigo da taguwarsa wannan duk mun karanta a baya yana kan taguwar tana tafiya tana tafiya mutanen Madina kowa na kokarin ya kama akalarta ya jawo ta zuwa gidansa shine zai zama mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mata da'uha yana ce musu da'uha fa innaha ma'mura ku rabu da ita ku kyale ta ai an umarce ta ne ta san inda za ta je ita ta habuwa raqumar to kuma ilai ta taho kuwa sai aga ta durkushe a wani wuri to inda ta durkushe din nan farko a Madina shine filin da aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin da ma shi kafin ya zancan gidan da zai zauna sai da ya fara zancan masallaci. To a lokacin aka ce wannan filin na marayu ne. Wasu guda biyu marayu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a sai wannan fili dan a gina masallaci a wurin. Sai masu kula da marayu suka ce ai an bashi filin kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, mun san girman maraya da haƙƙinsa, sai dai mu saya da kuɗi, ba zai yiwu mu karɓa kyauta ba, ba dan bai halatta ba, a saboda girmama haƙƙin maraya. Tun daga nan ya fara wannan abu, aka yi cinikin fili, sai na Abubakar ya sa hannu a aljihunsa ya fidda kuɗi ya biya wannan filin masallacin. Haka masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya biya kuɗinsa sai na Abubakar. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an fara ginin masallaci ya zauna gidan Abu Ayyub al-Ansari, sannan kuma aka ci gaba da ginin ɗakunan matansa a kusa da masallacin bayan duk an sai filin zai isa. Mun fahimci wannan, wannan shine abin da farkon zake nan, ashe waɗanda suka fi kusa da shi ɗin nan sune ahsanuhum mene muwasatan taimako wa mu'azaratan da kuma ƙarfafa. Sannan yace kana la yajlisu ولا يقوم الا على ذكر ادبي ارسل منذ الله صلى الله عليه وسلم بايا زما بايا ميكيوا سي ده ذكري زمانسا سي اي ذكري ميكيوا سما ذكري daga duk inda ya zauna. Wannan kuma dama shine abinda ake nufi da yadhkuru Allah fi jami'i ahyani ahyanihi ko ahyanihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan sunan Allah, yana ambatan Allah a dukkan yanayinsa, duk inda zai zauna da duk inda zai tashi da cin abinci, motsinsa, kwanciyarsa, duk da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuwatilu al-amakina, kuma baya tabbata a wani fili a kama wani guri mazauni a ce nan ne mazauninsa kullum, in ya zo nan yake zama, shi ba haka yake ba. Shi ne ma'anar wala yuwatilu al-amakin, a ce ya kama wuri a cikin wuraren zama, in an zo majalisa yana da wani wuri kullum sai a ware sai ya zauna, sannan kowa ya zauna, ko kuma nan ne nasa da'iman wa abadan, shi ba haka bane. Shi ne fassara mana sai la yumayyizu li nafsihi makanan, bai keɓance wani wuri na zama da kansa ba. Idan taha ila alqaumi, idan mutane suna zaune shi ya zo ya tuke inda suke, jalasa haythu yantahi bihi almajlisu, yana zama ne inda wannan majlisi ya tuke, ma'ana ba zai kutsa ya taka mutane ya je tsakiya zauna ba, inda ya samu shi zai zauna, su din ne za su jiyo inda yake saboda su sun san muhimmancinsa. Mun fahimci abin, amma ba zai ce kai tashi matsanin ko matan ga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi baya wannan. Sannan yace wa ya'muru bidhalika, kuma yana umarni da haka ma, ma'ana umarninsa ne cewa kowaye ya zo wuri to ya zauna inda majlisi ya tuke, kada ya ce sai ya kutsa mutane ya je wani wuri na musamman nasa. Wannan shine dai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ko shugabanni ko manyan mutane aka yi kamata su yi, tunda babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'ti kulla julasaihi nasibahu hatta la yahsiba jalisuhu anna ahadan akramu alayhi minhu, yana baiwa kowanne abokin zamansa haƙƙinsa har zai zama cewa kada a samu wani daga cikin abokan zaman nan da zai tsammaci cewa wani daban wanda ba shi ba ya fi shi. Kun gane abin da ake nufi? Akan samu shugaba wani lokaci a cikin mutane al'adance, in yana zaune da mutanensa ran da yake so ya nuna ma wani cewa ba shi da muhimmanci, yakan kau da kai ko magana yake baya kallonsa. Ana yi wannan ko ba a yi? Sai zama bai damu da ya kalli fuskarsa ba don ya ji cewa ya share shi, ya kau da shi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wannan, yana biyo kowa haƙƙinsa. In yana magana haka yake bi ɗaya-ɗaya-ɗaya yana kallon kowa, kowa zai ji cewa manzo Allah nasa ne. Shi ne abin da yake nufi, ba zai zaɓi wasu mutane iya su kawai yake mu'amala da su, sauran mutane daga cikin sahabbai ba mu'amalar su duk sahabbai suna da matsayi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ji ai ko maganganu ne zai fada na falaloli ka je ka karanta musamman as-sahihain ko ka ci kutubus sunna umuman ko wanne daga cikin kutubus sunna an ware akwai kitab da malaman tara hadisai irin su Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi An-Nasa'i da Ibn Majah suka rubuta sun ware kitabul manaqib kitab ne al-manaqib kitabul manaqib shine kitabin da ya tattara hadisai na falaloli da darajoji da abubuwan da wasu daga cikin sahabbai suka kebanta da su daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ya ce wani shine fi kowa fadin gaskiya wani shi yafi kowa rikon amana wani shi yafi kowa ilimi in ana zancen rabon gado wani ne in ana zancen wane ne aminu hadhihi al-umma misali Abu Ubaidah ibn al-Jarrah misali waɗannan iya abubuwa duka zaka ji babu wanda daga cikin sahabbai sai face wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebe shi da wata falala in bai faɗi wannan ilimin manqabar ba zaka ga dai wani abu ya faru dangane da shi wanda za a haikaito mana ana bada labari har a dauki falala daga ciki dangane da shi to waɗannan abubuwan haka suke kun ga cikakken adalci kenan hatta wajen mu'amala da sahabbai yace man jalasahu aw qawamahu li hajatin sabarahu hatta yakuna huwa al-munsarifa anhu kaji wani kuma halin kimmar haƙuri kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man jalasahu duk wanda ya zauna da shi aw qawamahu ko ya tsaya tare da shi shine qawamahu ne qawamahu ba na muqawama na jayayya da ja da shi bane a'a ai dama kishiyar jalasa ne tunda an ce jalasahu aw qawamahu ma'ana wanda ya zauna tare da shi ko kuma ya tsaya a tsaye suna tattaunawa tare da shi li hajatin dan wata bukata sabarahu to zai haƙuri da shi shine ma'ana intabarahu zai jira shi hatta yakuna qawl munsarifa anhu har sai ya zama shi wannan mutumin da yazo da tasa bukatar sai ya zama shi ne zai tafi kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar shi kun gane wannan halin idan zaka samu irin wannan halin yanzu a gun mutum in wani misali yazo yana ganawa da shi sun ware yana tattaunawa da zai dau awa guda yana tattaunawa da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai katse ba sai dai ya kyale shi sai ya gama biyan bukatar sai ya gama gaya masa abin da yake so sai sai to shikenan sai ya juya tafi sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi in a tsaye ne haka za a yi in a zaune ne haka za a yi ba zai juya wa masa baya dan mutumin har ya ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kosa da shi yayi watsi da shi ba saboda kikkiawan hali sallallahu alaihi wasallam sannan yace wa man sa'alahu hajatan duk wanda ya roke shi wata bukata lam yaruddahu illa biha duk wanda ya roke shi wani abu to ba zai rabu da shi ba sai face da wannan abin da ya roka ma'ana ba zai ce masa a'a an kidin ba sai ya bashi abin da ya roka aw bi maisurin minal qawli ko kuma da wata magana mai sauki eh magana in ba shi da shi ya bashi hakuri ya gaya masa magana mai sauki amma mutumin dai ba zai rike wani abu ba wato ya rike wani abu a zuciyarsa yanzu ku duba ku ga hadisin anbijaniya ko mun sa hadisin anbijaniya na Abu Jahm Abu Jahm ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani gado ko mayafi yana da zane-zane a jiki Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wata rana a cikin wannan mana ya yafa wannan mayafi yana sallah da shi sai yana cikin sallah sai wannan zane-zanen na jikin wannan mayafi ko godo ya rika dauke masa hankali da aka idar da sallah yana sallamewa sai cire wannan mayafi sai ya ce ku ungo wannan ku tafi da shi ku kai wa Abu Jahm wa tuni bi anbijaniyati Abi Jahm ku tafi da wannan fa inna tasawirahu ta'ridu alayya ko ka yashghaluhu an salati yana shagaltar da ni daga sallata sai sai aje a zo min da anbijani anbijaniya kuma shi ma wani mayafin ne amma shi kuma ba shi da zani mun fahimci wannan abu malamai suka ta tattaunawa me ce ne hikimar a tafi da wannan din kun ga dai shi ya bashi kyauta kuma yau menene hikimar kai cewa a zo masa da wani in kun fahimci zancen na farko shi wannan bawan Allah Abu Jahm shi ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar mayafin farko to amma baya buƙatar sa saboda wannan abin da ke tare da shi sai ya dauka sai mayar masa to amma da ya mayar masa kun san idan mutum ya bada kyauta aka dawo masa da ita akwai matsala ko ba matsala to shi yasa sai ya ce amma a zo masa da ambijaniya dan ya san da ita wanda ba ta da zane domin saboda idan da an je an mayar masa kawai an ce gashi manzo Allah sai ya ce a dawo ma da shi akwai zane shi baya so saboda sallar sa zai ji wani abu yace yau gashi ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta an dawo masa da ita la'alla sai sa ta a zuciya a cikin tarihin sa cewa kamar akwai wani abu a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da shi amma jin cewa an ce ya kawo wani mun fahimci wannan zai ji karfin zuciya cewa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana da matsayi har yanzu a zuciyarsa kun gane wannan wani shine asalin dalilin da yasa yace a zo masa da wancan din shi sa har malamai suke tattaunawa anan cewa ya halatta babban mutum wanda idan ya roki abu a gurin wani na ƙasa da shi na ƙasan ma murna zai yi saboda falala sai a gare shi to ya halatta ya roka dogaro da wannan maganar kun ga ai Abu Jahl na ƙasa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika kuma a kawo masa cewa a kawo masa kuma kaga kenan ma'ana yana nufin a kawo masa kyauta a dau ame da wannan wannan karbar na biyu dan a kwantar masa da hankalin cewa ba wata damuwa ce ta sa aka dawo masa da wancan kyauta ta farko ba kuma sannan dan yaji a zuciyarsa cewa dai babu komai tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai misalai ne to duk mutumin da ya roke shi wani abu to sai dai ya dawo da abin da aka bashi din da ya roka ko kuma wata magana mai sauki wa qad wassa'a an-nasa ko wasi'a an-nasa basṭahu wa khuluquhu kyakkyawan hali da kyauta da zamantakewa mai kyau shi ake nufi da basṭ anan yawa ma'ana sururu zahirihi wa ṭībi baṭinihi shi da abinda malamai suka fassara abinda ake nufi da basṭ farin cikin zahirinsa da kuma tsarkin zuciyarsa can a cikin zuciya bai kulle komai ba sannan kuma a zahiri akwai farin alamar farin ciki haka yake da kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kullatar wani yace bai wani tunda yayin kaza zai gane a fuskata in daure masa fuska manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wannan shi da yace a kifta ido ma ya haramta irin kifta ido din nan yace bai kamata annabi ya kifta ido ba irin winki da ake cewa eh kyafce ka kyafta ka nuna wani yaje wani abu misali wani ya zo gabanka kana magana da shi kana cikin magana da shi kuma so kake ai masa wani abu sai ka kalli wani daga cikin mutananka a bayan mutumin ta inda mutumin ba zai ga fuskar ka ba sai ka dan kyafta ido ma'ana ku je ku gama mun da wannan misali annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gurin sa wani daga cikin munafikai cewa ya je ya bada umarni akan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana li nabiyyin an yakula lahu kha'inatul a'yun yace bai kamata manzo wani annabi daga Allah ya zama yana da kha'inatul a'yun ba wato ido mai yaudara domin wannan alama ce ta yaudara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yaudara in zai yi abu uru zai fada cewa ne aje ai masa hukuba kaza to wa an ji dadi ko ba a ji dadi ba domin wannan hukuncin Allah ne amma irin ya zage din nan haka yi maka wata dabara haka baya yin wannan baya murawaza baya kuma shi da kha'inatul a'yun to shine malai shi cewa wasi'an nasa basṭahu kaiwa khuluquhu da halinsa mai kyau duk sun isa mutane ya yalwaci mutane babu wani dan adam da bai samu karamci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zauna da shi to sai zai haddace maka ya kalle shi kallo mai kyau yayi masa bushasha ya saka masa fuska ya bashi wani abu kyauta ya fada masa wata kalma mai dadi ya zauna da shi wata ran yayi wasa da shi ya gaya masa wata magana duk waɗannan kalmomi da kun ga ai abubuwa ne dukkan alheri da kuma hali mai kyau na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fasara lahum aban sai zama uba a gare su wasaru indahu fil haqqi mene mutaqaribain ko mutaqaribin sun kuma kasance shi ya zama a wurin su kamar uba su kuma a wurin sa sun zama a wajen abin da ya shafi gaskiya to mutaqaribin ne mutaqaribin sun zama a kusa suke da juna daidai wa daida baya fifita wani akan wani wajen abin da ya shafi haƙƙi gaskiya indai magana ce ta gaskiya to kowa matsayin sa dai a gaban sa yatafadaluna indahu bittaqwa fifikun da suke samu a wurin sa shine na takawa wanda yafi kowa tsoron Allah a cikin su shine wanda yafi fifiko a wurin sa majlisuhu majlisu hilmin wa haya'in wa sabrin wa amanati majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam majalisa ce ta hakuri ta kunya da kuma dai hakuri da amana juriya da jajircewa da rashin rama abin da akai maka tare da kana da iko akai wannan shine hul sannan kuma majalisa ce ta kunya majalisa ce ta hakuri majalisa ce kuma ta amana haka suke la turfa'u fihi al-aswatu a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a daukaka sauti ai ta kururuwa ana ihu ba a ihu a gaban sa ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil-qawli ka jahri ba'dikum li ba'd to sannan yake cewa wa la tu'abbanu fi al-huram kuma sannan a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ba a intihaki shine wa la tu'abbanu ba a hauhawar laifuffuka a gabansa ana yi zai ce abu kaza ba daidai bane kar a saki ma'ana dai kamar a ce abu mai daraja shine al-asali al-haram jam'in sa al-huram haka za karanta wannan wuri yau ba a intihakin al-huram a gurinsa duk wani abu mai daraja to ba a bata shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a aikata laifuffuka a gabansa shine ma'ana la tu'abbanu ai لا تنتحكوا سننكما شيء من مجلس من ذا الله صلى الله عليه وسلم لا تخشى فلتاته هكا أكربو تعالى أوصر ربو تربو تأكو أنت أوصر روايه لا تثنى فلتاته باء ميميت أجي آيات شيء أبي لكي نفي باء آيات وسكو لو قريد سكفارو أمجلس إذا من أبو يأكو wani wata wauta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ce wani balaraban kauye yayi kaza da kaza misali ko an faɗa wani abu marar dadi a wurin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ake barin sa ba a zuwa a kai shi gaba a je a yada kun ji kaza da kaza yau an yi kaza a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yayi kaza kai amma wani bai kyauta ba irin wannan ba sa yi daga an yi a wurin iya matakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka akan abin to an kare shi kun fahimci wannan kun ga wannan shi kansa darasi ne cewa ba a yada abubuwa marasa kyau daga majalisin mutanen kirki ya ta'aqafuna bittaqwa suna ta'aqufi kowa na tausayin juna yana kaunar junansa ta hanyar taqwa wayuqiruna al-kabira suna girmama babba daga cikin su wayarhamuna as-saghira suna kuma jin kai da tausayin kanana wayarfuduna al-hajati suna taimakon ma'abucin bukata shine yarfudun ar-rafd bi ma'na al-i'ana ay yu'inuna yu'inuna dhal hajati wa yu'nisuna al-gharib in kuma akwai bako suna dabe masa kewa ba haka ake barin mutum ba ai kuma jin dai in an yi bako ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wannan wane ne zai kula da shi ya je da shi gidansa a zauna har ya hana ƴaƴansa abinci dan bako ya ci abinci dole ai kun taba an taba karantawa a cikin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinna daga cikin karantarwar da ya musu wa kana da'imal bishri kullun shi mai sakin fuska ne shine da'iman bishri al-bishri ana nufin sakin fuska yawa yana da bushasha yana magana da mutane cikin sakin fuska sahla al-khulqi mai saukin hali ne shi layyinul janib haka dai mai saukin wato mu'amala nan sai wani mai layyinul janib ne mai saukin hali janib ana nufin bangaren jiki yawa to an ce gefansa mai sauki ne ta kowane bangare zaka iya zuwa masa baka samu wahala ba shi ake nufi sannan shi laysa bi fadhlin ba mai zafi bane wala ghalidin ba mai tsanani bane mai kaushi ba wala sakhabin ba mai ihu bane da kururuwa wala fahashin ba mai mummunar magana bace bane shi wala attabin ba mai yawan zargin mutane bane wala maddah ba mai yawan yabo bane haka babu kaidi kawai ta yabon kowa ko da bai cancanta ba haka yake bayan in ka ji yayi yabo yayi a mahallinsa yataghafalu amma la yashtahi yana kauda kansa daga abin da baya so in baya sha'awar abu sai kauda kansa ba sai ya soke shi ko ya faɗi wata magana ba wannan mun wuce a baya ko makon da ya gabata wala yuqannitu anhu kuma sannan baya fidda rai daga gare shi ma'ana baya nuna wa mutane suma kar su kula shi shine la yuqannitu ba la yuqannitu bane la yuqannitu ghayrahu fihi ma'ana shi baya so to sai shiru ba zai sai kuma kar ku ci ba in shi baya so misali abinci ne aka kawo in baya sha'awa misali da aka kawo naman damo me yace yace al'ummi kaumi nan ba sa cin wani eh yace zuciya ta ba ta jin dadin sa amma kuma a gaban sa su Khalid ibn Walid suka dauka suka ci bai ce me yasa ba daga nan aka fara dalili akan cewa ya halatta a ci naman damo mun fahimci abu yo kun ga anan da yaso bayan ya ki ci zai kuma iya munana abu cewa inna nafsi ta'afuhu zuciyata haka ba ta jin dadin sa kamar tana kiyama shi ku kiyama wani abu ne na dabi'ar halitta zaka samu wani yana kiyamar wani abu wani baya kiyama yanzu wani zaka ganshi ya fasa maka kwai sai haɗe tsaf ba komai bai ji komai ba wani kuwa yana ganin sa ana fito da shi bas an fasa dinnan a kwano yanzu ne sai ka ga juya yayi amai haka dan adam yake to shine abin da ke fito duk abin da ba wani abu ne shari'a ce aka umarni kar a ci ba ba zai wata magana da zai tafi da hankalin mutane daga kai ba qad taraka nafsuhu min thalath ya bar kansa ya bar zuciyarsa saboda abubuwa uku ma'ana ya rabu da kansa in dai akan abubuwa uku ne to shi ba shi bane ma'ana zai iya rabuwa da komai nasa akan waɗannan abubuwan baya tare da su ar-riya wal ikthar hu wama la ya'nihi da riya ba ruwansa da riya kwata-kwata babu riya a cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maka wani abu dan wani ko dan ayaba baya cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan yawaitawa a komai yawaitawa a abinci yawaitawa a magana yawaitawa a komai shi kullu komai nasa matsakaici ne wama la ya'nihi haka nan abin da ba ruwansa ba zai saba ki ba kamar ba ai ba sai dai idan an saba me dokar Allah to anan fa ba zai shiru ba wa taraka an-nasa min thalathin haka ya bar mutane dan abubuwa uku la yadhummu ahadan ma'ana wancan da suka shafe shi ne a dabi'ar sa ba ruwansa da waɗannan abubuwa sannan kuma dangane da mutane haka su ma ya rabu da mutane la yadhummu ahadan baya zargin kowa wa la yu'ayyiruhu baya tozarta shi shine ta'ayyiri ya ambaci wani laifin sa da za a zo har zuriyarsa ana ta ambatan wato laifin sa wa la yatlubu auratahu kuma baya neman ya samu laifin mutum baya kwakwalen neman laifin wani kamar dai da na gaya mana makon da ya gabata waɗannan maganganu ana ta fito mana da su ne don me don mu dau darasi da an rufe baki an ce a kowanne bangare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama yake da kowa halinsa ya fi na komai to da shi kansa ya isa to amma kuma da ba za mu gano abubuwan yadda suke sosai ba eh amma faɗa mana waɗannan abubuwan ya nuna mana kai wannan lamarin ya fi ƙarfin zancen mutum kuma sai kintsi na Allah tarbiya ce daga Allah tsari ne daga Allah haka ya sa shi baya neman laifin kowa wani sai kaga in bai ji daɗi ba sai ya bincika ina wane ne mai yayi in ce ma dai akwai kaza in ce ma abin da babu abinci ko ƴaƴansa ya kaza shi me yake yi me akai kaza na neman laifin wani to wannan ba hali ne mai kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da shi sannan yake cewa wala yatakallamu illa fi ma yarju thawabahu baya magana sai cikin abin da yake fatan samun lada idza takallama aqrata julasa'uhu idan yana magana to dukkan abokan zamansa sukan sunkuyar da kansu sahabbai shine sukan sunkuyar da kansu don girmamawa a gare shi ka annama ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsaye ne a kansu haka majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take kamar ya wani irin kwatance ne wannan a ce mutane suna zaune in yi aka ce maka kamar tsuntsu yana kan mutum shi ba tsuntsu in ka ga ya zo ya sauka a wani wuri to ba inda ya kai shi natsuwa ya samu kwanciyar hankalin cewa ba za a buge shi ba ba za a kawo masa hari ba ko motsin da zai jijjiga shi ya ji cewa akwai rai ma a jikin mutum ba za a yi ba to sahabbai in suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke risinar da babu wani dan adam da ya taɓa samun irin wannan girmamawa haka wadda dai take cikin haddin shari'a ba wadda aka wuce iyaka a cikin ta ba sannan yace ka annama ala ru'usihim at-tayr wa idha sakata takallamu in yi shiru to shine suke magana amma in dai ya bude baki yana magana to kowa ya rufe bakin sa sai ya gama magana in suka ji yayi shiru to kuma sai mai tambayoyi sai fito da tambayoyin sa wasu ma gaba daya har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna har ya tashi ba sa tambayar sa komai saboda su suna ga kawai a kyale shi kar a matsa masa su ba sa son su tambaye shi wani abu wata kalma ma ta fado da a tarihin su za a rubuta cewa wani ne ya tambaya akan kaza har aka ce kaza ko a saukar da wahayi da sunanka ai kaga mutum zai tsorata wani to su manyan sahabbai duk suna gudun wannan wala yatanaza'una indahu alhaditha ba sa musu a gaban sa shine ko fusgar magana wannan yana magana wannan ya kwashe wannan yana magana wannan ya sa baki kamar da muke yi mu yanzu maganganu haka ana zo raka magana ta rashin ladabi wani na magana wani kuma shi ma yana yi wani na magana wani na kwashewa yana yi to nan duk babu ladabi sahabbai ba sa yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man takallama indahu ansatu lahu idan wanda ya magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suna saurara masa suna masa shiru hatta ya furu har sai ya gama maganar sa hadithuhum hadithu awwalihim magana su ita ce ta farkon su ma'ana na farkon su ma'ana ra'ayoyin su daya idan na farkon su yayi magana to wanda ya ji baya sake maimaitawa kuma kasan lokaci idan wani ya magana wani ma sai ya ce kowa sai an san ya zo wurin to a'a in dai ka ji ra'ayinka wani ya faɗa to ba sai an maimaita shi ba sannan yace yadhaku mimma yadhakuna minhu suna yana yin dariya in jama'a suka yi dariya in wani abu ya ba su dariya shi ma yana yi amma kuma mun san dariyarsa da irin yadda take baya kakata dariya ya riƙa ƙeƙecewa har da taka kafa yana bugawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin wannan ba matukar abin da zai yi shine yayi dariyar da har za a hango wato turaman sa na hakuri shikenan iya abin da za a yi amma babu wani sauki na ƙeƙecewa wa ya'jabu mimma ya'jabuna minhu abin da yake burge su shi ma yana burge shi shine ma'anar ya'jabu ijab nan na burgewa ne wa yasbiru lil gharibi ala al jafwati fil mantiq idan bako ya zo yayi jafa'i a cikin magana ma'ana ya busasshiyar magana ba danya ba ba wanda aka risina a cikin ta ba irin larabawan kauye da suke zuwa ya muhammad yi mana kaza yi mana kaza irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana hakuri akan su baya musu tsawa kamar dai da muka san halayensa a cikin abubuwa da dama da muka karanta ba shine yana zaune aka zo a cikin masallaci yana zaune ne zai fi tsari ba kaga wannan jafuwa ce fi'iliya ta aiki ko akwai jafuwa kuma fil mantiqi ta magana to duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana hakuri da su baya tsawa a gare su sannan yake cewa ya kulu yana cewa idza ra'aytum sahiba al-hajati yatlubuha fa arfiduhu in kun ga mabukaci yana neman bukatar sa to ku taimaka masa wala yatlubu sana'a illa min mukafi'in baya neman ayaba masa mun gane baya neman yabo daga wani in ka ji an yaba masa to sai dai mukafi'i wanda yayi masa ne wata magana shi ma ya mayar masa irinta mai dadi amma ba dai wato ya zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ayaba masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya neman yabo daga kowa mukafi'i ba anan mukafi'i shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wata maganar shi ma jazakallahu khairan shi ma ya faɗi jazakallahu khairan yawa wa qala kharijah ibn zayd kharijah dan zayd ibn thabit yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam awqara an-nas fi majlisihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi natsuwar mutane a majalisin sa babu wanda ya kai shi natsuwa wala la yakadu yukhriju shay'an min atrafihi baya kusada shi ma la yakadu ba safai aka ga baya yin shine ma'anar dai wannan ya fito da wani abu min atrafihi malamai sun fassara wannan abun da abubuwa biyu na farko suka ce baya fudda majina da kaki ko ya tofar da yawo haka kawai ko ina da ko ina mun gane ba ko ina yake ba yakan sa shi a wani wuri shi yasa za ku ji wani wancan kamar kisar in zai yi tofi sukan sa rigarsu ai hali ne wata rana aka ambata ba ko yaushe haka yake ba mun fahimci abun hali ne wani ne yake ba da labarin abun ya gani dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu malaman abin da suka faɗa kenan baya fidda wani abu da zai damu mutane wasu kuma suka ce in ya zauna yana zaman ihtibai ko tarabbu'i baya fudda wani bangare na atrafinsa daga daya gefen, ma'ana wani kafar sa bata fitowa ta nan gefen hagu, kafar dama in ya zaman harde ta yadda zaka hango ta, kafar hagu ma in ya zaman harde to ba a hango ta daga na gefen dama. Wasu malaman haka suka fassara. Kowanne dai abinda ake nufi baya kuntatawa abokan zaman sa. Sai sa ku duba ku gani irin wannan hali mai kyau na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani yanzu in kana zaune da shi, in kai ka damu sai ka zauna, to sai ka yi hakuri. Wani daga warin jikinsa, ko ba ka muke ba wani lokaci, ko ya ta kaki, misali ko yaushe motsi ka danye kaki tuf, haka kuma wani ma daidai kanka, ya damu ya samu ɗan wani toilet paper haka ya riƙe a hannunsa ba ruwansa, dole kai za ka yi hakuri. To Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba irin wannan abin da zai kuntata mu wani. Allah mu dauke kara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja, Allah ba mu ikon koyi da shi. Sannan yake cewa ina ne wa kana kathira sukuti, ya kasance shi mai yawan shiru ne, shirun sa yafi yawa. La yatakallamu fi ghairi hajatin, baya magana in babu bukata. Ya'ribu ko yu'ridu amman takallama bi ghairi jamilin, yana kauda kai daga wanda ya magana ba da magana mai kyau ba. Kana dhahikuhu tabassuman, dariyarsa murmushi ce. Wa kalamuhu faslan, maganarsa daki daki take. La fudula wa la taqsir, babu wuce iyaka a faɗi abinda ba a bukata, shine fudul. Abinda zai faɗa a kalma ɗaya ba zai amfani da kalmomi biyar ko uku a ciki ba, in ya faɗi kalma ɗaya za a gane, to baya amfani da fiye da haka. Wala taqsir, kuma ba zai amfani da kalmar da sai ya ƙara bayani ba, shi ne ma'anar taqsir. Ma'ana haka daidai wa daidai zancensa yake, shi ne ma'anar faslan. Faslan daki daki, daki dakin kuma ƙari akan cewa in ya faɗa ba a buƙatar ƙarin bayani. Yau in ya faɗa a wajen adadin kalmomi yana amfani da kaɗan, sannan kuma ba zai amfani da kalmar da ba za ta isar da ma'ana ba, shi ne abin nufi. Allah sa an gane. Sai sai wa kana dhahiku ashabihi indahu, dariyar sahabbansa in a gabansa suke, itsuma attabassuma, haka suke murmushi, ba sa yin murmushi, ba sa yin kyalkyacewa a gabansa. Tawqiran lahu waqtida'an bihi, dan girmama shi da kuma koyi da shi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala al-jumlati, kai adun kuladai, faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhallan bi sifatil kamal, amma sa'adu, ma'ana ya siffantu da siffofi na kamala, al-munqati'atin nadhir, wanda ba a taɓa ganin irinsu ba, babu wanda halinsa da halayensa suka yi kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kowace fuska, a ce ko yayi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu wani mai hali irin nasa. Sannan adab addabahu rabbuhu wa ahsana ta'dibahu, ubangijinsa ya ladabtar da shi kuma ya kyautata ladabtarwar da ya masa. Hatta khatabahu mufniyan alaihi, har sai da ya magana da shi yana yabansa. Faƙala, yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim, kuma lalle kai kana kan ɗabi'a mai kyau. Malamai suka ce khuluq a nan ana nufin din, addini, ma'ana lalle kana kan addini. Ko su ba su malamai daga cikin masu fassara suka fassara khuluq a nan ana nufin addini, in kuma ka ɗauke shi a zahirinsa duka, in kana magana akan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa huwa aidan walid. Sannan yace wa kanat hadhihi al-khilalu, wannan ɗabi'u sun kasance mimma qarraba ilayhi an-nufusa, ɗabi'un nan su suka jawo masa mutane, ba yawan wasu maganganu ba. Wannan halin hali ne kaman magnetis, kaman magnet yake, ko duk mutum mai irin wannan halin ai ba za ka raba shi da jama'a ba, kowa na son sa, ba za ka ji an zarge shi ba, ba za ka ji an soke shi ba, kowa yana son wannan hali ya zauna da mai su. Wa habbabahu ila al-qulubi, wannan kuma abu shine ya soyantar da shi, ya sanya shi ya zama abin so. Ila al-qulubi wa sayyarahu qa'idan, wannan halaye su ne suka mai da shi a matsayin jagora. Tahwa ko tahwi ilayhi al-af'idatu, wanda zukata suna karkata zuwa gare shi, kowa yana son sa. Wa alana min shakimati qaumihi, wannan halaye kuma sune suka sassauta, shine alana, suka wato tanqasa, suka tanqasa, suka raunana shakimati qaumihi, izzatun nafsi, wato jiji da kai na al'ummarsa, na mutanansa, kabilarsa, yadda suke jiji da kai Qurayshawa. Wannan halayen na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun sassauka masa wajen mu'amala da su, shi kansa ya ji daɗin mu'amala da su, kuma su kansu wannan jiji da kan nasu an raunana shi, sun komo sun bi shi har ya zama cewa sun tasirantu da hali irin nasa. An fahimci abin? Shi ne ke nufi wa alana, daga kamar da alama da kifa wa alanna lahu alhadid. In an ce talini shi ne kamar da abu mai taushi, yawwa, hali na izzatun nafsi shi ake nufi da shakima. Shakima shi ne ma'ana jiji da kai, mutum yana jin shi wani abu ne. To wannan halin ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ta raunana musu shi, su Larabawa, ba'dal iba'i, bayan wato dai abin da ake nufi da iba'i shi ne jin kai kaki mai halin naki wanda ba a isa a tankwasa shi ba, shi ne iba'i. Yau to duk da haka annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya sauƙaƙa musu wannan hali, hatta dakhalu fi dinillahi afwaja, har sai da suka shiga addinin Allah jama'a jama'a. Wa hadhihi al-khilalu, har yanzu dai waɗannan ɗabi'u allati ataina ala dhikriha, waɗanda muka ambace su dinnan, khututun qisar, gajerun layuka ne kawai, min madha'iri kamalihi, na daga alamomin kamalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa azimi sifatihi, da gilman sifofinsa. Amma haqiqatu ma kana alai, yaji fa duk wani abin da ya ambata kamar layuka ne, layukan ma ɗan gajeru, amma haqiqatu ma kana alaihi, amma haqiqanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai, min al amjadi, na daga manyan halaye wa shama'il, da sifofi na kwarai, fa amrun la yudraku kunhu, wani lamari ne da ba a iya riskar haƙiƙaninsa, ba inda za ka kai ka gano haƙiƙanin wannan lamari, wala yasbiru wala yusbaru ghawruhu, ba a iya kwakwalowa a je a gano har ƙarshen zurfinsa, shi ne ghawru. Kwakwalowa kuma shi ne sabr, kamar da malaman usulul fiqh suna da wani babi da ake ce masa as-sabr wa taqsim, a kwakwalo abu kuma a wabbaje shi a rarrabe kashi-kashi. Asalin dai sabara da sinu shi ne ka kwakwafo abu, ka kwakwalo, ka tona don ka gano wani abu. To babu mai iya tonawa ya kai ƙarshen gano halin zurfin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya ce wa man, haka ne ko, wa man yastati'u ma'rifata kunhi a'zami bashar, wane ne ko zai iya sanin haƙiƙanin mafi girman ɗan adam fil wujudi, a halitta, balaga a'la qimmatin, wanda ya kai mafi ɗaukakar sama, nan ce qimma da ma saman abu, pivot can saman abu. To a'la mafi ɗaukaka a saman, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kai mafi ɗaukaka a saman, min al-kamali, ta bangaren kamala da cika ta kowane bangare, istaba'a bi nuri rabbih, ya haskaku da hasken ubangijinsa, hatta sara khuluquhu al-qur'an, har sai da ɗabi'arsa ta zama Qur'ani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya Allah kayi salati ga Muhammad wa ala ali Muhammad, da kuma ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, kamar yadda kayi wannan salati din ga annabi Ibrahim da kuma ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Sannan sai Allahumma بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أكثر شيء ما لم يربط سننسا صفي الرحمن آل مبارك فوري الجامعة السلفية بنارس الهند معنى جامعة السلفية وتجامعة باتقومنا تباع ta musulmi suka haɗa suka yi private jami'a, sunanta al-jami'atu salafiyya, a garin Banaras a India. Daga nan ya rubuta wannan littafi, kuma kamar da muka ambata wannan shine ƙarshen karatunmu a wannan littafi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a cikin abin da muka ji. A yau shekara 6 kenan chief ko? da fara wannan karatu haka ne da wata nawa shekara 6 da wata 2 duk da an samu tsaiko mako mako dama ake yi wani lokaci a samu darasin wani lokacin kuma saboda tafiya amma dai ina ji a shekara 6 nan abinda aka rasa makonnin da aka rasa ba yawa haka ne ko gurgudan hali dai alhamdulillah babban abin da zamu yi na roƙon Allah akai shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwan da muka karanta a wannan littafi na halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi alhamdulillah a ƙarshe an lakasa mana su abubuwan da muka ji na tarihi a wuri kaza an yi kaza sai kuma aka ƙare mana darasin da su da shi zamu tashi to Allah ya sa waɗannan halaye mu yi amfani da su a rayuwarmu gurgudan abin da zamu iya ba zamu iya duka ba halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi karfin a ce wani dan adam ya game su ko me yayi a ciki dan haka da ni da na jagoranci wannan karatu daga farkon sa zuwa wannan lokaci da ku da kuka saurara muna roƙon Allah madaukake ba kowa ladan sa abinda na faɗa daga farkon karatun nan zuwa ƙarshen sa wanda yake daidai ne wajen abin da ya shafi fitar da ma'ana da fassarar kalmominsa da yake amfani da larabci mai tsauri na zamani wani larabcin ba irin na da bane da zaka same shi a littafai ya yi amfani da larabcin zamani irin na jarida da littafan zamanin yanzu to duk abin da yake ya tafi daidai muna roƙon Allah maɗauki ladan abin da yake zama kuma a kuskure akwai kuskure a ciki to muna fatan Allah maɗauki ya gafarta tare da fatan Allah maɗauki ya sa mu gane abin da yake shine daidai din a ƙarshe har yanzu ba za mu gushe ba waɗanda suka gina wannan masallaci da mutanen gidansu kullum muna musu addu'a Allah maɗauki ya ƙara musu albarka a wannan gida Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan mai gidan da ya riga su manyan iyaye kuma da suke da rai Allah ya ƙara ba su lafiya ya sa su suka da imani ko kuma da kuka yi haƙuri na wannan sauraron karatu daga farkonsa har ƙarshe Allah maɗauki ba ku ladan kuma abin da kuka saurara ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji din karatun sira abu ne mai tsada ƙwarai da gaske karatu ne da zaka koyi halayen wanda aka gaya maka cewa shine aka kawo maka dan kai koyi da shi ka kwashe karatu ne da kullun yana tafiya tare da rayuwarka idan da damar da za a ce dan adam kullun baya rabuwa da karatun sira in ya gama wani sirin ya ci gaba da wata sira ta wani bangare to wannan abu ne mai kyau alhamdulillah dai littafin nan duk da ba shine mafi kyawun littafai a bangaren sira ba amma kuma ya akwai wani abu da ya siffantu da shi na shumuliya ya haɗo abubuwa da dama inda a wasu littafan ba ambace su ba wuri guda akwai wasu hadisai ba masu inganci ba ya ambace su a wasu wurare Allah maɗauki gafarta masa abin da ya yi shi ma na kurakure wasu ba da gangan ba ne gwargwadon abin da ya yi na ijtihadinsa ne kuma muna roƙon Allah maɗauki ya gafarta masa tunda dama ya rasu ɗayan shekarun nan muna roƙon Allah maɗauki ya kai haske kabarinsa kuma ya sa wannan aiki yana cikin ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa masa a mizaninsa wata tambaya da na so in muku wa zai iya gaya mun wani daga cikinku wanda bai taɓa fashi ba a wannan karatu a shekara 6 nan duk ran da aka ce an yi yana bai taɓa samun wani uzuri ba wai da ganganci ba wane ne na daga shekara 6 nan baka taɓa fashi ba na kema haka kema haka to ba ne zan kawo muku wasu kyaututtuka ko uku ne ko akwai ƙari to da alhaji to insha Allah akwai kyaututtuka da za ku samu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarka baki ɗaya tambaya ta biyu menene abin da ya fi ba ku sha'awa wannan karatun wani mintinka ya kare ba komai ka cire kayanka sai mu ci gaba da abin wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ungo kayanka ko me abin da yafi baka sha'awa me zaka iya cewa ya canja maka rayuwa a wannan karatun. Misali da kana tsammanin abu kaza kaza ne, ta hanyar wannan karatun ya canza maka wani hali yadda da kake ka zama ba haka ba, menene ka tafirinta da shi? Zan ji daɗi a ce ni dai alhamdulillahi na ƙaru da abubuwa da yawa fiye da ku, dan ni na fi ku samun fa'idar karatun, la'alla abu gani na. Saboda abubuwan kullum za a yi za ka zauna sai ka kintsa shi, ka kwakwalo abubuwa, ka ƙara fahimtar abin da da ba za ka zo kawai ka zauna haka ba. Karatun iya fassarar kalma muke ba ko? Akwai abubuwa da za mu ɗauka na darussa, dan ma lokaci ya sa wani lokaci akwai abubuwan da komai muka wuce ai muka ce ma a rubuto darussa me aka fa'idanta a wannan wuri. Wani gun mun yi, wani gun kuma ba mu yi wannan ba. Amma a cikin darussan kowa ya tuno me zai iya ambata, ma iya ɗaukar mutum uku. Mu je. Ma kai ka fara daga hannu ko? Bismillah. Na'am. 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 Har yi zuwa ina? Eh na'am, hijira. Na'am. Na'am. Gaskiya ne. Na'am. To kai a ƙashin kanka mai ka tafirantu da shi? Na'am. Na'am. Wani duka daga halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Tayyib, jazakallahu khairan. Na'am. Yafiya da afuwa. Din amma abu ka kauda kai. Gaskiya ne. Wannan babban darasi ne kuma. Na'am. Ai ku ya ku ne ne tamma duk abin da muka faɗa yau kowa ba ya hankali. Na'am. Haka sai da mana kuma karatun da ake ya fito da abu sai a gaskiya ne. Mutane da suna tsammanin duk mai bin sunna to maƙiyin annabi ne, to kuma gashi ana karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma koyaushe ana magana a kansa, bal kullum shi ake cewa ma ai koyi da shi. Shekaran jiya wanda suka je kila ina ba da wani labari kila da aka yi wa'azi ko wata shekara wani gari ko kwandiko ne na manta can lungun a jaɗin nan mun je an yi wani wa'azi, sai mata suna leƙowa ta katanga. Lokacin ma ni nake jawabi sai na ji wata mata tana cewa bayan duk magana in dai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a ce sallallahu alaihi wasallam, sai na ji wata mata tana cewa la ashe suna san annabinsu, ma'ana wannan ya nuna kafin wannan zuwan an zo an ce musu cewa ɗan izala ne ba maƙiya manzon Allah ne ba sa san annabi. To gashi kuma suna karanta ko duk lokacin suka ambaci manzon Allah za su ce sallallahu alaihi wasallam, babu mutumin da yake maƙiyin annabi kuma da kullum zai wannan, bal wani ma ba ruwansa yanzu daga cikin mai cewa shi mai san annabi ne, daga wani in ya faɗa ma baya ba faɗin sallallahu alaihi wasallam din, baya lazimta wa kansa wannan abu. To Allah dai subhanahu wa ta'ala ya sa duk abin da aka yi don Allah akai, Allah kuma ya ba da lada. Na'am mallam Adam. Zafin hali. Na'am. Ba saurarawa. Na'am. Na'am. Da ƙoƙarin jan hankalinsa. Da kyau. Wannan duk yana cikin abubuwan da suke da kyau, dama kuma a ce mutum ya ɗauka daga halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen abin da ya shafi da'awa. Domin babban abin da ke cikin abin da mutum zai karanta a sira, wallahi a janibin da'awa ya fi yawa banda abin da ya shafi halin da za mu ɗauka da za mu zauna da iyalinmu, domin in ka kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafi komai ne mai gida ne mai zama da matansa shugaba ne jagora ne mai saye da sayarwa ne a kasuwa mai daurin aure ne ko mai hulɗoɗi ne wanda ake bashi amana ne mai jagorancin yaki ne mai jagorancin sallah ne mai magana da mutane ne ya iya huduba mai tarar baki ne mai mu'amala da mutane haka wajen a zauna in za a yi tafiya ga yadda zai yi don haka kowane abu ko ya shafa babu wani musulmi da zai ce akwai wani bangare na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai samu darasi a cikinsa ba duk abin da kake yi to akwai iya zama da mata ka zo ka koya aurensa iya zama da mutanen unguwa ka zo ka koya aurensa kai malami ne mai takawa mai tsoron Allah ya fi ka shine dama mai koya mana kai shugaba ne na siyasa ya fi ka iya jagorancin mutane don haka kowa akwai abin da zai dauko daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugaba ne kuma wanda za a yi hatta aiki ku ga dai aiki na kaman aikin gayya da za a zo ana yi ba zai ce ya koma gefe ba da shi za a yi zai zo ya zauna za a yi da shi kai wannan abin da wannan bawan Allah ya yi na ƙarshen nan da ya haɗo mana waɗannan abubuwa wuri guda ba ƙaramin aiki ya yi ba da za ka bi wannan magana ta ƙarshe ɗin nan sifatuhu alkhalqiyya wal khuluqiyya ɗin nan ka sake karanta shi to za a kamar an maka samari ɗin littafin baki ɗin. To da wani? Na'am mana. Wa alaikum assalam. Na'am. 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 Haka ne. Lallai ɗabi'ar littafin ne ba ni bane. Ya tsara abubuwansa sosai maganganunsa ya zaɓo su yadda ya kamata ni kai na akwai abin da na tsirantu da shi yanzu kwanaki tafiyar da muka yi Saudiya kwanaki akwai wasu wurare da a ce lokacin da mutum yake zaune a can ya ma je su kaga duk zaman da muka yi shekara da shekaru ban taɓa zuwa wani wuri ba sai wannan zuwan da muka yi wannan sati uku da suka gabata mun je har inda aka yi yaƙin Hunain filin yakin Hunain da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba ganima din nan ai duk mun karanta a nan to lokacin da ake wannan abun da a ce lokacin na ganin da muke karantawa zan fi nima suranta yadda abun sai ga kamar a talabijin din ake ina hangowa wancan haka abun yake Allah ya kara na'am man gaskiya ne ma'ana a daina gaggawa na'am wajen yanke hukunci gaskiya ne gaskiya ne wannan yana da kyau yana cikin darussan da mutum zai samu cewa dauki at-ta'anni bin sannu da kuma bin marahil na karatu zama a karance yana bin hankali wajen gane matsala da yadda za a yi magani ta babu gaggawa a ciki in kana yin abu da gaggawa to kakan kuskure wa abubuwa ana dama na so in ji naka guda goma sha nawa kai listin guda goma sha nawa kai listin to duk sun baɗe ehe na'am abokanin zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai na'am yadda suka bada rayuwarsu wajen taimakon da'awa na'am na'am saɓanin yadda ake yaɗawa ba wani ake yaɗawa ne banda ya shi'a ba wanda yake yaɗa wannan abu kuma su mutum nawa ne ma yau shi ma aka fara jin hankali shi'a haka wani abu ne asalin musulunci ba shi a cikinsa. Yauwa, daga bayan ya suka zo daga 1978-9 a duniya ma aka fara samun wasu wazare, banda inda suke da Iraki sai Iran sai wasu kasashen Larabawa, da ba ma san da su ba. Tunda sai da suka yi daular su, sannan ma aka fara jin waɗannan abubuwa. Gaskiya ne, abinda aka sani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, asali mutanen kirki ne masu san manzon Allah, san masu taimaka masa akan manufarsa. Eh, ba makiya ne gare shi ba, kuma ba masu makirci ba ne gare shi, ba masu kintsin su kawo da shi don su yi wani abu ba ne. Ballantana har a zo a ce a matansa, mata nasa da yake zaune da su, shi ya yadda ya aure su, wai a ce su suka kashe shi. Wannan abun bai dace da annabin ƙarshe ba. Allah ya kyauta. Na'am. Ka gane? Jazakallahu khairan. Yau an lamba. Yau zo. Wa alaikum salam. Na? Eh. Na'am. Na'am. Ban tsoro. Kwarai. Na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya ne. Wannan fanka tana hana mu ji ko wani, tunda mun kusa tashi da an kashe ta. Bari a kashe fankan nan. Yawwa. Yawwa alhaji. Me abin tsoron? Eh. Na'am. Hujja ce, ya ma na kare zama hujja kan mu, ba hujja gare mu ba. Na'am. Gaskiya. Na'am. Gaskiya ne. Wajen gyara tsakani. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Wannan kuma darasi ne mai muhimmanci. Ya kamata ya zama wanda yake karanta halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yi shekara shida yana karantawa, ya kamata ya zama ya fi kowa tasirantuwa da wannan halayen. Yadda idan aka matse shi za a samu irin wannan halayen. In an zo kusa da shi wajen mu'amala a ga gaskiya, wajen mu'amala da iyayensa a gidansu a ga alheri. Yana da girmama iyaye, yana kimanta iyayensa, yana musu abin da za su zauna lafiya da shi. Kar a ce kai ne mai bin sunna kuma iyayenka kuna kuka da kai, wannan abin gaskiya ba a ci nasara ba. Da zafin rai haka kawai, da jiji da kai, mutum ya rika kafafa, mun ji da halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk babu wannan ciki. Ya kamata duk abin da zai gyara tsakaninmu ya zama shi ne muka himmatu da shi. Gaskiya da tsoro kan a ce mutum ya shekara shida yana karanta wannan, kuma sannan halinsa ba a ga wannan abun a ciki ba, lallai da tsoro. Tare da cewa shi dama abubuwa da darasi da ɗauka da fahimtarsa da aiki da shi wani abu ne. Za ka ga wani ya san darasin, ya fahimci kalmomin, ya haddace, ya komai, amma sai ka ga aikinsa daban, shi kansa abin da yake faɗa daban. Wannan a cikin masu karantarwa ma ana samun wannan. Da haka wannan karya dame mu da yawa babba, amma dai ai mataki ne mataki, tunda ne ana karatun, to a hankali a hankali ana sa ran abubuwa ɗin su gyaru. Allah ya taimake mu akan gyara tsakaninmu, ɗan ƙullace ƙullace tsakaninmu nan, ai ƙoƙari ai maganin su. Rayuwar nan ina take ne, yau kana zaune da mutum haka kawai sai kamar gari a ce ya rasu, ko ba ku shirya ba, ga watan Ramadan yana zuwa, kafin ya zo ya kamata a ce kowa ya yafe wa kowa ma irin waɗannan abubuwa. Da wannan abin da ba wannan ba, ko menene mu ɗauki halin yafiyan nan, kamar da kullum nake gaya mai, wallahi yafiyan nan da hali mai kyau da mu'amala mai kyau ba rauni ba ce, bal shi ne nasara. Shekaran jiya buɗe masallaci da muka je Aujara tare da mai martaba sarki, hakimin gari da mutanen gari, an gina masallaci na Ahlus Sunna a garin Aujara. Wani bawan Allah Alhaji Shu'aibu mai gida ya gina masallatai guda biyu na asalin mutanen gari ciki, kuma gina Ahlus Sunna su ma nasu masallaci. To shine wannan juma'ar aka je aka bude ni Ahlus Sunna tare da mai martaba sarkin dutse da manyan mutane da yawa sun je. Tunda na ga nan Ahlus Sunna ne, ni amfani da wannan dama bayan a cikin sallah, a cikin huduba nake faɗa musu, ya kamata wannan wurin ya zama wurin karatu, wurin daidaita jama'a, wurin bin jama'a a hankali da ilmantarwa da tarbiyyantarwa ba korar mutane ba. Yana daga cikin abubuwan da ake ganin mu da ahlus sunna da shi kamar ana korar jama'a da hali da zafi da sauransu. Zafin nan ba ma bukatarsa. Mutane suna son alheri. Asalin mutanenmu masu son alheri. Kuma ba kowa ne a cikinsu yake kan abin da ya rusa masa addini ba. Mafi yawansu jahilci ne. Da ka bi su a hankali ka ilmantar da su duk za su ɗauki abin da ake faɗi. Da haka babu buƙatar zafin rai ɗin da kaushin da korar mutane duk ya saba wa halinmu da muke karantawa halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan shi ba haka ya zauna da mutane da irin wannan kaushin ba, wani ba za ka kula shi ba ka yi masa sallama ba. In aka bi a hankalin nan da karantarwa mai kyau bi idnillahi ta'ala, insha Allah abubuwa za su yi kyau. Kuma alhamdulillah yanzu hatta ittijahin ahlus sunna umuman a Najeriya muna ganin ana samun ci gaba bangaren shugabancin kungiyar izala da sauransu. Hakika ana kokari. In ka dubo da shekarun baya da da irin zafin da ake da abubuwa, yanzu duk an rage waɗannan abubuwa. Kuma me yake kawowa? Ilimi ne. Ana ƙara ilimi, ana ƙara kuma nuduji da hankali, ko ana ƙara shekaru, kuma ana ƙara ganin abubuwa da suke. To kuma kullum haka ake son samari na ƙasa a tarbiyyantar da su akan wannan halin haƙuri ɗin da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah saka da alheri Alhaji Abba, wannan tunani ne mai kyau. Malam Ahmad. Wa alaikum assalam. No. Kwarai kwarai. Sosai. Da zamani ga abinan ya sune shi lokaci, ma ina nufin tarihi da na hijiri da kuma na abinan miladi kamar yadda ake cewa. Sosai. Yana da cikin abu mai muhimmanci a rika adana tarihi. Na taba gaya mana wannan abun a nan wani lokaci da magana ta biyo. Nace yanzu in kana neman wane ne ya rubuta littafi na tarihi akan tarihin garin birnin Kudu, ko ba ka sai kai ta kwakwale-kwakwale kana neman. Yanzu akwai wasu mutanen da Allah ya sa sun rike tarihi da ka za su zai dauke kai kaga tsohon gari ya gina a nuna maka nan gidan wane ne, nan gidan wane ne, nan gidan su wane ne, nan akai kaza, nan akai kaza. To amma fa lokaci zai zo za su kare wannan mutane, ko akwai bukatar a riƙa rubuta tarihi. Haka wani lokacin da muke zancen nan tarihin yadda abubuwa suka taso na da'awa na kungiyar izala yadda ta taso a garin nan da yadda abubuwa suka faru, wannan shi ma tarihin ana bukatarsa. Me aka yi a baya ɗin nan, waɗanda ba su zo, wanda suka zo daga baya su san me aka yi, da yadda tarihin abubuwa suka gudana, ya kamata wani abubuwan duka a documentin a ce ana rubutawa. Da haka shi tarihi bai kamata a riƙa wasa da shi ba. A riƙa rubutawa, wannan na taimakawa cewa lokaci kaza an yi kaza, zamanin sarki kaza an yi kaza, lokacin wane an yi kaza, a lokacin wane ne wane ya zo gari kaza. Don ita haka rayuwar take. Na? A tsohon gari. Baka manta ba. To ka gani? To kamata a zo wurin irin ku sai a zaunar da ku faɗa. Ƙwarai da gaske. Daga oral history sai a maida shi documentary kuma a fidda littafi. Wannan yana da muhimmanci. Allah saka da shi. Na'am. Saurara. Na'am. Na. Alhamdulillah. Gaskiya. Kasancewar na irin wannan a wannan masallacin a wannan unguwar, ai shi yasa kuma nake faɗa dazu dole ne masu wannan gida da masallacin nan dole ba za su fita daga bakinmu wajen addu'a ba insha Allahu ta'ala. Kuma muna roƙon Allah ya ƙara ba su haɗin kai, ya ƙara ba su ƙarfin zuciya da ƙarfin arzikin da za su gaba da taimakawa addinin musulunci. Na'am. Ɗalibi ne. Na'am. Inda dai darasin cikin littafin muke ne ba. Allah ba mu ikhlasi. Allah ba mu ikhlasi. Ya. Iskiya. Amin. To Allah ya saka muku da alheri. Na'am. Na'am. Gaskiya. Yana ciki duka. Gaskiya. Gaskiya. So Allah ya saka da alheri hadda tare da shawara malafi a duba dai abin da zai yi shi asalin abin da ya shafi zabin yana da cikin abubuwan na tsawon ne tunani sosai a kansu kafin mu zaɓi na farko wannan littafin da kuma cewa a wannan wurin za a yi shi a farkon dawowa ta mutane kowa da irin abin da yake hangowa me zan fara da shi ko ba kuma wani ya sa ran zo a fufufu haka da zafi da abubuwa a shiga wasu matsaloli abubuwan kai ɗauko mutane a cikin natsuwa akwai lokacin za ka ɗauko su gradually har da kansu za su fahimci abin da yadda suka ɗauko abubuwan har suka zaro ƙar sai a maidaita to kullum yana sai ina tuna lokacin da zan dawo bibiyar malamaina ne a madina kafin in taho sun kai malami kamar bakwai wanda dai na san su kuma na tasirantu da su a rayuwa kowanne zan je sallama wurinsa in ce sauran sati ɗaya in tafi na fara wannan taho gaba ɗaya ko na zan je in zauna na zo ne kai mun nasiha kuma ka ban shawara in ka koma mai za ka kuma alhamdulillah har yanzu muna tattaunawa da su su baka shawarar kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kullum mutum duk da ka zama kaga dai a nan za ka zo cewa birnin Kudu na fi su saninta amma duk da haka za su ce mutane iri kaza ne ko iri kaza za su ce to kaza ya kamata a yi sai kuma ka ga cewa saboda malamanka ne da da'ar da kai da haƙurin da kai sai ga abun ya yi tasiri din duk da cewa ba su ne wani zai ce ai su wannan suna can suna Saudiya su sun san ma me muke ciki akwai za ka je hatta wani lokaci hatta ɗaliban ilimi ma nan za ka je suna irin faɗin wannan ne abin ba haka yake ba shi ita harka ta da'awa ai me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin sa ya zama da irin wannan saboda shi model ne na kowace al'umma yawa in dai har za a bi tsarinsa to zai dace da kowace al'umma babu garin da za ka je baka ka karanta wannan a ce maka bai dace ba duk gun musulmi na duniya yawa kuma sannan abubuwa yanzu misali na saƙo akan abubuwa da yawa wani ne ba mu isar ba ta hanyar wannan maganar an shiga fiqhu an shiga tarihi harkokin aqida din maganganun bangarori daban-daban da ƙungiyoyin addini daban-daban duk sun shigo ciki ta hanyar bayani ƙarin bayani duk an samu mu'aladar kuma abubuwa da yawa a ciki to Allah saka da to ma iya barin saka yi to ga wani Abdullahi na'am eh na'am gaskiya ne na'am sallallahu alaihi wasallam. Eh baya addini. Za a gyara abu. Ƙwarin. Hula fa'insa ne daga Yahuda. Abokan zaman lafiyarsa ne daga Yahuda. Na'am. Gaskiya ne. Su tarbiyyarsu da suka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kullum kallon su addini suke kallo. Ba daga kansu ba. Wannan gaskiya ne. Haka ne. Alhamdulillah. To ba lafiya. Allah saka da alheri. Wa alaikum assalam. Na'am. Yau. Ku hakuri ba komai yau daga yau shi kenan ko? Yau. Na'am. Na'am. Gaskiya ne. Wantakar da ta auku tsakanin muhajiruna da ansar darasi ne babba sosai da zai koya mana mu da ya kamata mu zauna da wantaka mai kyau. Na'am. 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 Ba sa nan saboda rashin lafiya. Gaskiya ne. Na'am. Ƙwarai. Yana da kyau Malam Aliyu Jibrin, ƙwarai da gaske. Galibi in mutum ya samu irin wannan jarabawa sai ga farkon abin duk hankalin kowa sai ya tashi a je a yi ta kai masa ziyara, to amma in ya daɗe kuma sai kowa manta da shi. Gaskiya ne, yana da kyau. Sosai kuwa, sosai. Alhamdulillah ya fara fitowa masallaci yanzu. Da Alhaji Suleiman Kanti, ƙwarai. Allah ba shi lafiya shi ma. Kullum ana tare da shi wurin wannan karatu, muna roƙon Allah maɗauki ba shi lafiya. Allah sa ka fara ne. Da dukkan waɗanda ba su da lafiya suka samu wata larurar da ta hana su ci gaba, da ma wanda dama ba ma ya zuwa kwata-kwata, muna roƙon Allah maɗauki ya ba shi lafiya. Allah sa ka fara ne na abubuwan da suka auku daga gare shi. Mu ma kurakuren da muke, Allah ya gafarta mana baki ɗaya. Allah ya sa kuma ƙarshen rayuwarmu mu mutu da la ilaha illa Muhammadu Rasulullah. Allah ya ba mu taufiki. Wannan abin da muka karanta na sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya sa a ga aikinta a tare da mu, ma'ana a ga aiki da ita a tare da mu. Allah kuma ya hana duk abin da zai iya zuwa ya warga zamana tunaninmu. Allah ya taimake mu akan tarbiyyar ƴaƴanmu su tashi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Addu'a ta musamman ga manya da dattijai na wannan unguwa da duk wanda sautin nan yake kaiwa gare su, da hakurin da suka yi na sauraron mu kullum da asuba shekara shida. Wani tun yana kin abun, yana kyama, baya so, har ya ta hakuri. To da kuma dai duk abin da ya faru, Allah maɗauki gafarta mana da mu da su. Allah kuma ya sa abin da aka faɗa na amfani ya kai ga kunnansu, ya kai ga zukatansu. Mu kuma Allah ba mu ladan abin da kuma muka faɗa musu ya ɓata musu rai, wanda yake kuma ba daidai ba ne a shar'ance. Allah ya gafarta mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da su baki ɗaya a aljanna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.